sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman yar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki suke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Na yau Litinin 15 ga watan Agusta. 22 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. Hanifa ba makanin labarai.
Jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau Litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar ɗan Shi'a ya kai 7. Wata majami'a ta bayyana a yau Litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar Katolika guda 4 akan wata babbar hanya a jihar Imo. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayen soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa.
Tukanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kisan gilla da ake zargin wasu sojoji sun yi wa wani babban malamin addinin Musulunci a jihar Yobe ya tada hankalin fararen hula, inda masana tsaro ke cewa hakan zai iya shafar yaki da ta'addanci.
Wannan babban abin takeici muka ji mummunan labari wanda ba ya da daɗin ji. An waye gari daga cikin sojojin Najeriya samu su yi ta'addancin irin wannan. Wannan abu ne wanda ya tada hankalin dukkan mutumin da ke jihar Yobe. Kuma magana da ake cewa dan sojojin Najeriya ta naɗa kwamitin za ta bincika wannan abu. To wannan abu ne wanda za mu sa ido mu gani, dan abu ne wanda an daɗe ana yin irin wannan.
Za kuma ku ji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da 50,000 ne suka isa jamhuriyar Nijar daga kasashen Mali, Najeriya da Burkina Faso. Sannan kuma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an wuni lafiya da cikakkun labaran duniya. Jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau Litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar 'yan Shi'a ya kai 7, yayin da masu aikin ceto ke neman waɗanda suka tsira daga wurin. Zaftarewar ƙasar ta afku a wurin ibadar da ke kusa da birnin Karbala a ranar Asabar. Jami'ai sun kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da mata 4, maza 2 da yaro 1. Masu ayyukan nemo masu rai sun yi nasarar ceto mutane 6 daga wurin. Jami'an tsaron farar hula sun dora alhakin zaftarewar ƙasar kan tsananin zafi a yankin. Wata majami'a ta bayyana a yau Litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar Katolika guda 4 akan wata babbar hanya a jihar Imo mai arzikin man fetur a Najeriya da ke kudu maso gabashin ƙasar. Matan su 4 suna kan hanyar su ta zuwa coci ne domin halartar taron ibada. A cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta The Sisters of Jesus the Savior, ta ce an yi garkuwa da matan ne a ranar Lahadi a yankin Okigwe Umulolo. Sanarwar ta ce muna roƙon a yi addu'a mai ƙarfi domin a sako su cikin gaggawa da ƙoshin lafiya. A arewa maso yammacin Najeriya, sojojin Najeriya sun fara wani farmaki ta sama domin kawar da kungiyoyi masu dauke da makamai da ke da alhakin yin garkuwa da 'yan ƙasar daga ƙauyuka da kuma garuruwan yankin. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayen soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Atisayen na Amurka da Koriya ta Kudu, wanda zai ɗauki tsawon makonni 2, zai haɗa da koyar da dabarun yaƙi a fagen daga, wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban, ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-haren da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu.
Nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana ƙarashin labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kisan gilla da ake zargin wasu sojoji sun yi wa wani babban malamin addinin Musulunci a jihar Yobe ya tada hankalin fararen hula, yayin da masana tsaro ke cewa hakan zai iya haifar da yaki. da ta'addanci zai iya shafar yaki da ta'addanci daga Abuja wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da ƙarin bayani
Headquarter shiya ta biyu ta dundunar sojojin Najeriya dake yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabas ta ce ta kafa wani kwamitin bincike don binciko zargin kisan gilla da wani sojan dake aiki a battalia ta 241 yayi wa wani babban malamin addinin musulunci a jihar Yobe rahotanni sun nuna cewa malamin mai dimbin magoya baya a Shegoni Aisami ya rige wa wani soja ne mai suna Lance Corporal John Hanya a cikin motar sa daga garin Unguru inda bayan sun fito wajen gari wannan soja tare da taimakon wani abokin aikin sa mai suna Gabriel suka yi wa wannan malami kisan gilla kuma suke kokarin sace masa mota rundunar yan sandan jihar Yobe dai ta tabbatar da cewa ta cafke wadannan sojoji guda biyu kuma tuni ta kaddamar da bincike mai magana da yawun shiya ta biyu ta sojojin Najeriya a jihar Yobe Captain Kennedy Aliyawu a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce rundunar na mika ta'aziyya ga yan uwa dalibai da iyalan wannan babban malami inda ya tabbatar da cewa kisan babban abin bakin ciki ne kuma ya ce bayan an kammala bincike to lalle waɗannan sojoji za su yaba wa ayazaki tuni kuma kungiyoyin fararen hula a jihar Yobe suka ce su ma suna ji suna kallo suna kuma sauraro kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya reshen jihar Yobe Malam Zakari Adamu ke min karin bayani
wannan babban abin takeici muka ji mummunan labari wanda bai da dadin ji an waye gari daga cikin sojojin Najeriya samu shi ta'addanci irin wannan wannan abu ne wanda ya tada hankalin dukkan mutumin da ke jihar Yobe kuma magana da ake cewa dan sojojin Najeriya ta nada committee za ta bincika wannan abu to wannan abu ne wanda zamu sa ido mu gani dan abu ne wanda an dade ana yin irin wannan babban abu zaka ji cewa an nada committee kawai an ba zaka ji me akai ba babban wannan nada committee da akai saboda wannan abu ne wanda zamu bi diddigi akan wannan insha Allah wanda in ta kama har kotun duniya akan wannan zamu bi in Allah ya yarda a waye gari a ce mun san mutane a ce wai su ne suke hallaka mutane
masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu yace kisan irin wannan babban malami fa a irin wannan lokaci kuma na iya maida hannun agogo baya musamman a irin goyen baya da hadin kai da sojojin ke bukata daga mutanen gari
makoma da kuma yadda ita rundunar sojojin Najeriya da ita kanta gwamnati ta fito ma al'amarin zai iya shafar sakamakon yakin da take da ta'addanci duk inda ake ta'addanci in za a yi nasara sai an shawo kan jama'a wayanda ke zaune a wurin sun goye bayan matakin da ake dauka to wannan al'amari da ya faru zai iya shafar irin goyen bayan da jama'a suke bara kan manta cewa kusan musulmi aka fi yawa a Yobe kuma wannan malami ne wanda ana sansa kuma yana da martaba sosai a jihar yadda gwamnati ta fito ma al'amarin nan ta nuna cewa fa ba wai wani makashi kashiya bane da an yi azariya an kashe malami ba abin da ya biyo baya haka an yi a Kano an kashe malami ba abin da ya biyo baya ba shakka yana shafar goyen bayan da jama'a ke baya ma ita gwamnati duk da yake wanda na ambata din na zariya da Kano ba jami'an tsaro bane suka yi wannan jami'in tsaro ne to wani dalili yasa shi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla an gaishe ka Hassan Maina Kaina har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi kan yiwuwar Russia ta dau wasu matakai a daidai lokacin da Ukraine ke shirin bikin zagayewar ranar yanci kai a Laraba Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron game da dukkan barazanar da Russia ke yi kuma an aike da irin waɗannan sakonni ga Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan Zelensky ya ce an sanar da dukkan abokan hulɗar Ukraine game da abin da ƴan ta'adda za su iya shiryawa a wannan makon Shugaban na Ukraine ya ce wani mataki guda na Russia za ta iya dauka shine na gudanar da shari'a kan wasu sojojin Ukraine da aka kama a lokacin da suka kai wa birnin Mariupol na Ukraine hari. Zelensky ya ce idan wannan fitinar shari'ar ta nuna isa za ta ci gaba wannan zai zama layin da muddin aka ketare to babu sauran tattaunawa nan gaba. Kwanan nan Qatar ta kama akalla ma'aikata 'yan kasashen waje 60 waɗanda suka yi zanga-zanga saboda sun shafe tsawon watanni ba tare da biyan su albashi ba tare da korar wasu daga cikin su kamar yadda wata kungiya mai fafutuka ta ce watanni uku kacal kafin Qatar ta karbi bakoncin gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2022. Matashin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar Qatar ke fuskantar zazzafar bincike daga kasashen duniya kan yadda take gudanar da ayyukanta gabanin gasar.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sabbin yan gudun hijira fiye da 50,000 ne suka isa jamhuriyar Niger a tsakanin watan Janairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tserewa a kasashen Mali, Nigeria da Burkina Faso. Ga Hamid Mahmud wakilin murya Amurka dake birnin Agadez da rahoton.
Sabbin ɗan gudun hijira fiye da 50,000 ne wa'anda 15,500 'yan tarayyar Najeriya ne suka isa a Niger tsakanin watan Janairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tserewa a kasashen Najeriya da Mali da Burkina Faso. Karin sabbin ɗan gudun hijirar 50,000 ya sai jimillar adadin wa'anda tashe-tashen hankula suka raba da mahallansu wa'anda kuma a yanzu ke sa mafaka a Niger kaiwa kusan 400,000. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ɗan gudun hijira a Niger ta bayyana fargabar cewa za ka samun kwararar mutane akai-akai zuwa Niger muddin aka ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a kasashen da ke kewaye da kasar. Hukumar ta ce sabbin yan gudun hijirar da suka fito daga kasar Najeriya na tserewa har-haren da yan bindiga ke kaiwa a arewacin kasar, yayin da a Mali yan gudun hijirar na tserewa fadin da ake yi tsakanin kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahara. Yan gudun hijirar Burkina Faso na tserewa karuwar matsalar rashin tsaro. Jihar Agadez mai karbar dubban yan gudun hijira da suka fito daga kasashen Afirka, to sai dai cikin dubban yan gudun hijirar da ke rayuwa a sansanin da ke Agadez, gwamnatin kasar ta baiwa wasu daga cikin su cikakkun takardun ba su damar zamanawa a kasar cikin yanci da walwala. Inji Yakubu Sukiraju, shugaban ma'aikatar da ke kula da yan gudun hijira da bakin hauri a Agadez.
Yan gudun hijira 660 su da ya gwamnatin Niger ya yi aiki bisa dokokin su, kuma ya ba su abin da ake kira statut masayi na refugee. Kenan kashi 55 yanzu 544 sune suna jira. Ina ji yawancin su ma mata ne da yara a Nigeria da suna reunion namu na tare da masu tallafa ma gwamnati OEM da HCR da sauransu mun tantamna bisa. Abu ne da bamu manke shi ba, me wani tallafi za su yi kama wayannan mutane.
Kungiyoyin farar fulla da wakilan al'umma sun nuna rashin yardar su akan yadda yan gudun hijirar ke shiga Nijar ba tare da an gudanar da wani sahihin bincike ba. Amumun Agali, shugaban gamayyar kungiyoyi a Agadez.
Abinda muke kallo bisa wannan karba da Niger take ma wanda ake cewa demander d'asile, ya kamata kamin a karbi irin waɗannan mutane a bincika a san waɗannan mutane daga ina suka taho, kuma me ya turo su nan, kuma ina za su, kuma kaka suke, halayen su suke. Tunda mun gani wanda aka karba nan an zamanar da su da suke ji daɗin zama, suka koshi suka fara wasu tabo'in da bai kamata ba, har suka fara wani kone-kone suna kone wurare har ma lokaci har wani zanga-zanga suke cikin gari suna tada ma ɗan gari hankali. To irin waɗannan halaye ne ya kamata kamin a karbi irin waɗannan mutane a san su wane ne. Tana wa wani criminal ne, wani ɗan ta'adda ne zai zo ya shigo wurin irin waɗannan mutane ya zo kuma a karbe shi, kuma daga baya ya fara fuddo kai da wata hanyoyi da wanda yake basu da kyau.
To sai dai duba da yadda ɗan gudun hijirar ke shafe shekaru suna zaune a Nijar, ya sai ya kungiyoyin nuna damuwar su game da yadda ɗan gudun hijirar ke shafe shekaru suna zaune ba tare da an mai da su garuruwan su ba. Amumuna Agali,
irin waɗannan mutane ko da yake akwai rajijiyar da Nijar ta yi tsakanin kasashen duniya na kula da irin waɗannan mutane, mu muna ganin sifar dadewa ya kamata in sun zo a bincika a san wanda yake, za a maida shi koko za a wutar da shi wani wuri in man a barin su su zamana haka nan su yi shekaru suna zamani haka nan ba a san irin zaman da suke ba.
Garuruwan Tawa da Talabiri da ke kan yankin da ya haɗa iyakokin Burkina Faso da Mali da ita kanta ƙasar Nijar na fuskantar munanan hare-haren mayaka masu alaka da kungiyoyin Al-Qaeda da ISIS wadda ita ma ke da ƙarfi a Mali da Burkina Faso. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To madalla, Agadez Hamid Mahmud da wannan rahoton. To Nwoko Onwuka, wata mai ɗinkin kayan ƙawa ne a Abuja, babban birnin Najeriya, wacce take koya mata da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu sana'ar ɗinki domin dogara da kansu. A halin yanzu dai, matan har tabarmar zamani wato kafet suke haɗawa. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Alhassan Bala da cikakken rahoton.
Wasu yan gudun hijira kenan ke kokarin hada tabarmar zamani wato carpet da ragowar dunkuna da wasu sun mokara. Anan banda wannan suna yin abubuwan saka da hannu daban-daban ta hanyar amfani da wannan kayayyakin saka na gargajiya da za a iya cewa na kamanceceniya da na zamani. Cikin abubuwan da suka yi da tsun mokara har da manyan filo, abubuwan wasan yara na zamani da kuma wurin zama. Nwanko Nwuka ita ce mai wannan guri da ake saka abubuwa, ta bayyana cewa ta koya ƴan gudun hijirar ne saboda kasancewar su basu da aikin yi ga kuma talauci.
Last year, I was actually looking to work with people.
Lokacin da na fara wannan aiki, na nemi mutane marasa galihu sai aka kai ni sansani ƴan gudun hijira na Kucigoro. Kuma mata akalla 10 suka nuna sha'awa, na koya musu wannan aiki. Bayan sun iya sai na ga ya dace kawai na dauke su aiki na dinga biyan su.
A lokuta da dama dai kungiyoyi da masu hannu da shuni na kai agaji zuwa sansanoni ƴan gudun hijira a Abuja. Waɗannan mata ƴan gudun hijira da ke saka sun ce tun bayan fara wannan sana'a sun samu damar kula da iyalansu ba tare da shiga cikin wani tashin hankali ba.
Da muka fara wannan aikin ba mu haka irin da su mai ci shi su safi ba, muna tunke kan mu wannan aikin nan kuma cewa a gaban gobe kuma da ka.
Ni kuma muna godewa Allah na da yadda ya kace mu da mun ta kula da tafiya mun yi kamar mun dawo muna jama ba ku da aiki ne ko wace da ta ya kama mu ba mu da aiki ne ba mu da sana sai mun fara haka sai mun yi mata ranar zamu yi murai da ta yi mu ba mu da aiki mun yi ta shiga ka zamu da mu mun kuma mun wani da su fake sallafin da su wannan ko yin na mun da su kan tsani na nan gaba mun so jami kuma su fake sallafin
ƴan gudun hijira a Abuja na shan fama da tsangwama daga hukumomi duk da cewa da dama daga cikinsu ba su da aikin yi da za su ciyar da iyalansu. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
A gaida Alhassan Bala da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17, karfe 4 kenan da yamma. A Najeriya da minti 17 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumidumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na ilimi garkuwar ɗan Adam.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kanji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi yanku jama'a kiran mu nake bisa daje.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Malam Usman Bala Kofar Kudu, wani ɗan Najeriya da ke karatun digirin digirgir a ƙasar Malaysia, inda kuma yake ba mu bayani game da bambancin ilimi a Najeriya da kuma ƙasar ta Malaysia. Kafin kuma lokaci ya halin nasa, za mu rura a wannan shiri namu da fatan za a yi sauraro lafiya.
Tsari ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi yanku.
To na tambayi Malam Usman Bala Kofar Kudu ko ya zai hada zaɗen karatu a ƙasar Malaysia da kuma Najeriya inda ya fito.
A gaskiya ba za ka hada kuɗin arahar ilimi a Najeriya da Malaysia ba. Najeriya ya fi araha nesa ba kusa ba. Yanzu misali a duk semester a ce za ka biya aƙalla 4,000 ko 5,000 ringgit. Aƙalla kana maganar $1,000 a duk semester, so ko $1,000+. $1,500 this semester. So a shekara kaga kusan $2,000. So $2,000 fa kana magana $600. so kana maganar a shekara zaka ga 1.2 so a gaskiya ba zaka hada ba na farko kenan na biyu kuma zaka ga cewar su irin wayannan abubuwa a gurin su sauki ne mun ko an ka buga lissafi da kudin mu na Najeriya sai kaga tsada ne na biyu kuma zaka ga cewar su akwai hanyar samun kudin kuma suna samu shi yasa ba sa jin tsadar mun ko ko yana da araha babu hanyar samun kudin talaka yana kokarin abin da zai ci koyi ci da iyalinsa sai kaga 50,000 da ake biya a conventional university ko 60,000 ko a tumosu ma kace 100,000 sai kaga ta gagare shi biya dan sa guda ɗaya tak ya biya kuma su ka gani nan ko suna da hanyoyi kuma koyi scholarship kamar inda na ga ma kusan ƴaƴan garin ma karatu za ka ga su suna karatu kusan kyauta in ka je university kana son kai wani abu sai akwai kamar loan ko wani abu da za a baka kai karatu to in ka gama kana aiki a hankali ana cire gaskiya akwai bambanci sosai bala ma ka hada ba
to malam Usman Bala kai ne ka dauki nauyin kanka zuwa kasar Malaysia ko ko gwamnatin tarayya
to na farko gaskiya gwamnati ta turo ni wannan karatu a karkashin Chet Fund aka turo ni fellowship na zo ne PhD kuma gaskiya a nan bangaren gaskiya gwamnatin tarayya ko ince gwamnatin Najeriya tana kokari dan akwai dalibai a wanda gwamnati take tura karatu a duniya suna nan sun fita neman ilimi gaskiya tsakanin masters da PhD da special areas iri-iri na research kuma zaka ga cewar ko a Malaysia wanda Najeriya ta turo gaskiya muna da yawa don ko makarantar mu kusan 500 wanda an kaware wanda suka zuwa zuwan kansu da wanda PTDF ta turo ko PTDF ma government sponsor ne zaka ga ba su kai 10% ba amma duk shauran zaka ga Chet Fund ta turo kuma yanda maganar Najeriya gaskiya za ta kamo irin su Malaysia to lokaci ne amma aikin babba ne na farko dai kamar inda na je wani malami na professor Bugaji yake magana cewar tsari na farko da za a yi shine duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya maida ɗansa public school duk wani mai rike da mukamin gwamnati ko manyan yan siyasa kowa ya koma da ƴaƴansa public school to idan aka haka public school za ta gyaru in ta gyaru ilimi zai gyaru kuma in ilimi ya gyaru to gaskiya za mu yi tafiya mai nisa gaskiya kuma su kamar nan zaka ga kowa a ƴaƴansa public school suke yi mostly wanda suke rike da makaman gwamnati ko suke aikin gwamnati to wannan ne wannan na farko na biyu gwamnati tsaya a kawo ƙarshen magana asu da gwamnatin nan saboda kowane ciwo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da maganin sa saboda haka magana asun nan definitely akwai yadda za a gama to mu fatan mu in aka gama wannan maganganun na asu zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya ba karami ba sannan na uku su a tabbatar cewar tsarin ilimi gaba ɗayan sa an yi masa garan bawul an dauko shi tun daga grassroots wato tun daga primary school ai masa garan bawul kamar inda naji ragamman tana so ta yi reform na tertiary institutions to wannan tsari idan an bi shi from the grassroots to gaskiya za a samu canji sosai akan ilimi kuma tafiya ce mai nisa gaskiya sannan facilities na ilimi su tabbata abin da ake magana facilities shine conducive environment networking the internet accessibility world libraries a ce yara suna iya shiga libraries a duniya suna iya research da shauransu sannan su samu suna competing suma da wasu kasashe kuma shiga ana publications journals wanda suke standard scopus index journals wa'annan abubuwa idan suka abun nan to insha Allah zamu taso insha Allah lokaci ne
to a ƙarshe wani shawara gare ka dalibai game da hanyoyin inganta ilimi ko kuma yanda idan wanda zai zo Malaysia yake so ya zo ta wani hanya zai bi
ni shawarar da zan ba 'yan Najeriya shine su yi kokari su abun da ake kira exploration education su duba su gani akwai opportunities da yawa a Malaysia na karatu akwai scholarship da yawa kar su zauna suna jiran sponsorship tukunna daga Najeriya amma na kira da dalibai ƴan Najeriya su yi kokari da Allah su dinga sace damammaki na scholarship suna nan barkatai zai ba su dama su fito waje su yi karatu, amma in sun samu sun yi su koma su taimaka a ƙasar su Najeriya don mu haɗu mu gina ƙasar mu.
Da gaida Usman Bala Kofar Kudu, to masu sauraro a madadin tokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarnin shirin, naku Baban Yashi Firin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun.
To gaida Baban Gida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Baban Gida IPP Giyawa, yace ina son ku bani dama domin na ƙara kira ga ƴan uwana matasan Najeriya da mu sani lokaci ya kamata mu cire kwaɗayin abun duniya. Muna jefa rayuwar mu cikin hadari, rungumar sana'a ita ce mafita a gare mu, ba shaye-shaye ba ko sace-sace. Allah ya ƙara shiryar da mu baki ɗaya, amin. Sakon Aisha matar Usaini Angwace daga jihar Yobe tace maganar gaskiya ci gaba da jan zare da gwamnatin Najeriya take yi tare da malaman jami'o'in Najeriya wannan san ba daidai bane, kuma ya nuna mana cewa ba ruwan su da harkokin ilimin ƴaƴan mu tunda yaran su suna kasashen waje suna karatun su a cikin kwanciyar hankali, amma ba komai Allah yana tare da mu. Sakon Baffa Haruna Bajoga da Nazira Abubakar Sabo Gusau suka ce muna kira ga ƴan uwanmu matasa ma'abota rubuce-rubuce a shafukan sadarwa na zamani cewa ya kamata mu dinga yin hattara wajen rubuta abin da bamu san sahi hancinsa ba, domin sau da dama wasu sukan kirkiri ƙarya su yada a duniya wanda kafin wasu awanni sakon zai mamaye duniya tare da jawo cece-kuce a cikin al'umma, don haka irin haka bai ciba. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rajau, yace hakika idan har gwamnatin Najeriya ba za ta biya wa kungiyar ASU bukatunta ba, to ya kamata attajiran kasar tamu su shigo ciki, tunda dai bukata na kuɗi ne, domin zaman gida da dalibai ke yi suna kashe wando da zani, ya isa haka. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ango malamin makaranta da Maimuna Zahabi suka ce kaddamar da wani shirin kare lafiyar uwa da jarirai wanda ya hada da samar da abinci mai gina jiki da gwamnatin jihar Kano ke shirin yi abu ne mai kyau, da fatan wasu daga cikin jihohin Najeriya za su yi koyi da gwamnatin jihar Kano. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku.
An gaishe ki Zara Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau Litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar ɗin Shi'a ya kai 7, yayin da masu aikin ceto ke neman waɗanda suka tsira daga wurin. Daftarewar kasar ta afku a wurin ibadar da ke kusa da birnin Karbala a ranar Asabar. Jami'ai sun kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da mata 4, maza 2 da kuma yaro 1. Masu ayyukan nemo masu rai sun yi nasarar ceto mutane 6 daga wurin. Wata majami'a ta bayyana a yau Litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar Katolika guda 4 a kan wata babbar hanya a jihar Imo mai arzikin man fetur a Najeriya da ke kudu maso gabashin ƙasar. Matan su 4 suna kan hanyarsu ta zuwa coci ne don halartar taron ibada. A cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar The Sisters of Jesus the Savior ta ce an yi garkuwa da matan ne a ranar Lahadi a yankin Okigwe Umulolo.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta tayana gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.